أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يعتبرك مدسات وأن مسلة ميتابع البركة مسجد عثمان بن عفان دمسي قبدا كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى السعد يوسف عبد عزيز رحمه الله تعالى wannan shine majalisi na 141 a cikin karatun wannan littafin muna biyu ga watan Rabiul Akhir hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda ya dini da 24 ga watan 9 a kalandar Bature 2025 idan ba a manta ba wancan sati mun tsaya cikin shakhsiyya ta 47 shine Tufail bin Amru al-Tausi malam ya mana bayani irin dangantaka da gare shi kuma da irin shugowar shi da musulunci kuma da irin mu'jiza ko wata karama wanda Ubangiji ya ba wa Tufail bin Amru al-Tausi kamar yadda ya kawo mana asar wanda Ibn Abdul Barr ya kawo shi a cikin al-Isti'ab juz'i na biyar shahi na 223 yake bayani yake cewa mutanen garin mutanen ƙabilar Taus sun kasance mutane ne wanda alfasha ta yi yawa a cikin su abinda suka yi yawa ta aikatawa shine zina kamar yanda shi Tufail ya zo yake wadiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Tufail yake cewa manzo Allah ka tura ni zuwa gare su da yake cewa manzo Allah ka yi musu addu'a a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ka shiri kabilar Taus a lokacin nan yake cewa manzo Allah ka tura ni zuwa gare su kuma ka sanya mun wata alama wadda za ta kasance idan na hodi musu ni dan aike ne da gunka za su aminta su yarda su bi abinda nake hodi musu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a Allah ka sanya haske a tare da Ufaida yace kai tsaye da yimi wannan addu'a kurme ga haske tsankanin idanuwan shi kurum sun haske ya bayyana a lokacin da yake ce ma manzo Allah ina jin tsoron idan sun ganni da wannan hasken kuma abu ya lalace shi su tsoron su ce a wani abu ne daban ko kuma wata dazisa ce yake cewa ina tsoron ya kasance musla ce abinda ake cewa musla shine kamar wani abu guri da bula kamar guri da bula ce nake yi musu ba da gaske bane daga manzo Allah nake da aiki ba shine a lokacin nan hasken sai ya koma zuwa diddigen shi shine yake cewa duk lokacin da duhu ya shiga a lokacin nan zaka ga kawawuwa na ni kuma suna haske lokacin nan ya tahi yake wannan addu'a har zuwa inda malam ya kawo mana bayani inda muka kwana yake cewa wa kama qila ala bis sabri tablughu ma turidu wa bit taqwa yanilu lakal hadidu yake cewa ku saurara lalle da hakuri ne bawa yake iya cimma duk abin da yake so na daga rayuwa wa bit taqwa kuma da jin tsoron ubangiji da jin tsoron ubangiji ne yake cewa yanilu lakal hadidu yace duk wani abu wanda yake mai tsauri ko duk wani abu wanda yake mai wahala to tabbas zaka same shi yayi tabshi a gare ka sai kawo misali yake cewa da yi da gobe yau da gobe ko da wuta yanda ake narka karhi yace idan aka sanya shi zaka gani shi ma ya koma maka yayin da kai da shi amma dai a haka in shi ka dauke shi baka iya lankwasa shi amma dai yau da gobe ko kuma a tiza a bashi tsoro zaka gani shi ma ya koma maka yanda kake so shi ne ke bayyana maka duk abin da aka sanya tsoron Allah a cikin shi to tabbas za a dace a cikin shi nan idan ka dauka zaka gani ya kawo maka mas'ala ta hakuri wannan hakuri shine abin da zai gadar maka duk wani abu duk wata nasara da kake so ka samu a rayuwarka to tana samuwa ne kalkashin hakuri ci sanya a duk lokacin da ubangiji zai wajabta maka wani abu ko kuma zai nema a gare ka kai wani abu zai ce maka he kai hakuri ka jajirce kamar yadda yake bayyana mana yanzu aka dauka kamar misalin yin sallah ba wani abu ne ba a gare ka ba ba wani abu ne wanda yake mai wahala ba da zarar an ce maka ayi kiran sallah haba haba kake ka taso ka zo kai sallah wannan ba wai ba yin ka bane ba wannan sallar wahala take yi mai yin wannan yin ubangiji ne dalilin ya saukake maka yin wannan ibada da ubangijin ka da ya ga dama da ya kumtata maka ya kasance ba wani abu wanda yake baka wahala kamar yin sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallolin guda biyu wanda sai kowace sallah yauni game da munafukai ita ce sallar isha da sallar asubahi kaga wannan sheke sallar la'asar da sallar isha kaga wannan sheke nuna maka abu ne wanda ba kowa ba yake yi ba karkashin horewa ce ta ubangiji kai ma kake jin wannan abin ya zama tuba komi a wurinka ba ya kasance maka nishadi duk lokacin da kaji an yi kira kokari kake ka zo kai sallah ya sanya idan ka dauki ma'anar la haula wala quwwata illa billah babu karhi babu dabara sai game da horewar ubangiji malamai suke cewa babu karhi na daga bawa ya iya tsayar da abin da aka umurce shi sai karkashin horewa ta ubangiji ko bawa bai da wata dabara ne karewa kanshi wani zunubi ya tahi aikata sai karkashin horewa ta ubangiji idan kaga ka kame kanka baka aikata abubuwan da suke haramu ba a gare ka ba to wannan karkashin horewa ta ubangiji ne idan ka ganka kai tsayin daka akan ibada karkashin horewa ce ta ubangiji saboda ba wata ibada wanda aka dora wa bawa kace tana da wahala da karkashin ta sai dai wahala wani zai ganta wahala ce wani kuma zai gani ba wahala bace ba hasali ma malaman usul suke cewa duk ibadar da ubangiji ya farlanta wa bawa to da kai wata mashakka a cikin ta amma dai mashakkatun la tanfaku anha galiban mashakka ce wahala ce wanda bata barin mutum idan ya tashi yayin ba za ta rage mai komai ba a tare da shi ko kuma ba zai ji wani abu ba amma dai tana allake da horewa ta ubangiji shi sanya idan ka koma cikin Qur'ani zaka ga ubangiji yana bayyana maka wannan sallar da kake gani ba komai bace ba yake cewa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa yake cewa ka umurci iyallanka da yin sallah kuma ka jajirce kai hakuri ka jajirce akan yin wannan sallar da kai da umurta iyallanka akan siyita yace to idan kai hakan la nas'aluka rizqa ba ma bukatar ka tashi ka tayar da hankalinka wurin neman arziki mu muka dau alƙawarin zamu arzuta ka ki sanya duk lokacin da bawa zai tsaya ya jajirce akan mas'ala ta yin sallah wallahi zai samu gata a duniya gata a gobe kiyama gatan ka a nan duniya shine kaga can idan ka koma cikin suratul ankabut yake cewa wa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wal zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un kaga wannan sallah tana iya hana bawa akan aiwatar da alfasha da bugun aiki to kaga ni ta maka gata shi kuma wannan inda zaka aikata to tabbas gobe kiyama za ku hada hannu da kai da ubangijinka kenan ta hana ka kuma nan kuma ubangiji yana bayyana maka wa amur ahlaka bi salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa kai sallar ka umurci iyallanka da yin sallar kai hakuri ka jajirce akan yin sallar ba ma bukatar ka he kai wata fafutuka doguwar fafutuka wurin neman arziki mu ka dau alwajin za mu arzuta ka kaga wannan ya kasance maka gata a rayuwarka da nan duniya ta santar da kai da yin alfasha kuma gashi nan arzikin ubangijin kuma ya zo ya tarar da kai idan muka koma kuma gobe kiyama farkon abin da za a tsayar da kai a bincika maka ita ce wannan sallar in ta yi kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam ya riga ya sha idan ko ba ta yi kyau ba to duk wani abin da ka san ka aikata na alkhairi sai an bincika na sharrin sai an bincika a dora kan mizani a ga wanne ne ya hija in wancan na alkhairin ya hija abin da kowace rai take gurata ayi da kai gidan aljanna gal gashin rahama ubangiji in kuma na zulubin ya hija ya rinjaya to kuma wutar jahannam ita ce makoma game da bawa sai dai kuma kalkashin abin da ubangiji ya ga dama da bawan shi in ya ga dama ya dawwamar da shi a wutar jahannama in ya ga dama kuma ya hutar da shi gulgurin abin da ubangiji ya ga dama game da bawan shi da haka nan malai ya kawo mana wannan baitin yana tunatar da mu akan lalle mu yi hakuri da hakuri ne bawa yake cimma duk abin da yake so na daga guri yace kuma da jin tsoron Allah ne bawa zai iya samun gidan aljanna a gobe kiyama sai ya kawo misali da sanya karihe cikin wuta a narkar da shi zai baka damar ka juya shi inda ka ga dama yau da gobe duk ibadar da zaka yi in dai za ka hakura a jajirce a ringa yi to wata rana zaka gani ta kasance maka ba komai ba yin ta ba wani abu bane ba zaka iya tashi ka aikata ta yake cewa qala ibn kasir rahimahullahu ta'ala yake cewa wa zahaba abi tufail ila qaumihi kaga aitan ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi a matsayin jakada shi kuma mun sani manzo Allah a cikin tsarin shi yana aika jakadodin shi idan ka dauka mutanen garin Madina an kai musu Musa bin Umayr shine horkon jakada a cikin addinin musulunci idan ka dauka mutanen Yaman an aika musu Mu'az an aika musu Abu Musa al-Ash'ari duk lokacin da aka ga bukata a turo wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tahiye tunatar da mutane ko ya karantar da su abin da aka saukar manzo Allah to manzo Allah yana kokari ya tura ya ga wane ne yi cancanta ya tura shi zuwa wannan kasar ba dan komai ba dan ya karantar da su abinda aka saukar wa manzo Allah ya tunatar da su ya koyar da su wannan addini haka da kai Habib bin Adi wanda zamu gani shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi a matsayin jakada haka shi ma Tufail manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya mira shi zuwa mutanen garin shi sune kabilar Daus ba dan komai ba dan ya kiraye su su yi imani da Allah ya karantar da su addinin musulunci akwai mutumin da yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ne ne wannan addinin yake wadi me yace me kaza da kaza da kaza da kaza ne zakai yace da koi wani abu wanda yayi haka da koi wani abu wanda aka farlanta mun in yi shi yace babu wani abu bakin wannan abubuwa yace to bazan ƙara komai akan haka ba kuma nayi garin mu na ta yi ma isar abin da ka karanta da shi shikenan yana huta manzo Allah yace me in dai yayi haka yace wallahi tallahi ya shiga gida aljanna in dai ya lazumta akan alƙawarin da yayi farillar shi zai kawo ta kamar yanda manzo Allah ya hudi me yace gida aljanna ita ce makomashi shine nan Tufail manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bashi labarin tahiyya cikin mutanen shi yace sai ya tahi zuwa ga mutanen shi fa da'ahum ila Allah ta'ala sai ya kiraye su zuwa ga Allah madaukakin sarki fa hadahum Allah ala yadayhi sai Allah ya shiryar da wannan mutanen na kabilar shi a hannayen shi shi kuma wani gata wanda ubangiji yake yi wa bawa shine duk lokacin da mutum daya zakka samu ya shiryu ta sanadiyyarka to wallahi tallahi yahi maka alkhairi a baka jajayen raƙumma na azu a gani shi sanya manzo Allah yake cewa Ali ibn Abi Talib la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min umrin ni'am Allah ya kaddara ta hanyar ka wanda zai fahimci wannan addini yace yahi maka alkhairi a baka jajayen raquma a wancan lokacin Laraba busu da wata dukiya nafisa dukiya mai tsada kamar wannan raquma jajaye kuma shine nan manzo Allah sallallahu ko Tufail bayan manzo Allah ya aika shi yake cewa yazo ya musu kira kamar yanda aka karantar da shi ya kiraye su shi kuma da mu kira kamar yanda ubangiji yake baya audu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawjati al hasana duk lokacin da kazo zaka kirayi wani wanda ba dan cikin wannan addinin ba kana so ya musulunta ya dawo cikin wannan addinin to zaka kiraye shi ne da hikima da galgadi wanda yake kyakkyawa ba ka muzanta ba ka takura ba ka nuna kai ne mai ƙari nuna kaza a'a ita da'awa salo gare ta salanta shine alhikma shine wajibin ka samu hikima ka san wani salo zaka bi wannan mutumin yaya tsarin shi yake yaya ya kamata in kiraye shi wani siga ya kamata in bi kausasawa ya kamata in yi a'a wannan nan shi kudi ne mayan kudi ne in ka bashi kudin nan zai dawo ya kasance maka ba komai ba kai yanda ka ga dama da shi to kaga wannan ita ma hikima ce ka karanci mutum kamun ka tunkare shi da da'awa ta addinin musulunci shine kaga nan yake bayyana maka lalle ya kiraye su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi ya kiraye su yace falamma hajara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila almadina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga garin makka zuwa madina kaga wannan duka labarin da muke badawa lokacin da manzo Allah yake garin Makka ne Tufail ya zo wurin manzo Allah ya koma zuwa ga mutanen shi ya kiraye su kuma su kai imani lokacin da manzo Allah ya hijira zuwa garin Makka ja'ahu bi 90 ahla baitin min daus muslimina ya zo mai da mutane guda 90 na daga kabilar bani daus dukkan su a matsayin musulmai kaga wannan garaba sa ai ba kadan bace ba irin dai kusan abinda Mus'ab bin Umair ne yayi daga Mus'ab bin Umair an turo shi da mutane guda 12 sun zo bai'atul aqaba al-ula aka zo aka karanta musu wannan mawasiqa irin akwar wanda ubangiji wanda su dauka tsankanin su da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka koma cikin suratul mumtahina ita ce a gerin tarbaytun nisa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubai'unaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrikna wa la yazinina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabai'uhunna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim bayan an yi wannan yarjejeniya su 12 sai suka ce manzo Allah ka ba mu manan mutumin da zamu ta karantar da mu addinin mu Mus'ab bin Umair aka tura shi a matsayin jakada ya tattara ya bi su garin Madina kamun shekara ta dawo ya ga mutum 70 ɗin kai mata 12 sun tattara sun tayi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wa manzo Allah mubai'a suka ce sun ba da kawunan su jinin su jinin jinin manzo Allah jinin su dukiyar su dukiyar su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun su sun tattara sun bayu manzo Allah da wani ko wata kabila ko wani dangi zai iya zauwa ya tsangoma addini ko ya tsangoma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su tsaya bayan shi suka yi wa manzo Allah wannan alƙawarin ɗaya daga cikin sai ke cewa ya ku mutanen garin Madina ku san ku mi kuke faɗi wa manzo Allah ku san wannan alƙawarin in kuka dauke shi ku riga kun dauke shi ba wani za ku ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya saboda yanda kuke ba kanku kariya kuke ba wa iyallan ku kariya kuke ba wa iyayen ku kariya suka ce mun san abin da muke ko mun dauki wannan alƙawarin bayan komawa su ne aka shirye tarbiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya hijira sai ga Mus'ab bin Umair ya ke Uhudu an riga yi an kisa da shi yayi mutuwar shahada shine ne yake bayyana mana irin kokari wanda Ufayl yayi ga mutane 90 sun musulunta karkashin shi yace wa qad kharaja radiyallahu anhu yawm al-yamama ma'a al-muslimina ranar da aka yi yakin yamama shekara ta 11 ko karshen shekara ta 11 bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin abin da yawa kana tsakankanin Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi da waɗanda suka yi ridda wanda suka yi iddia'in nubuwa suke tudiya su ma annabawa ne kamar su Musailamah al-Kazzaba dalilin haka aka yi hadaka ta ma'arakatu wannan ma'arakatul Yamama Musailamah yana ɗaya daga cikin wanda ɗan kabilar Yamama wanda suka goya mai baya kuma wai ba dan bussan gaskiya ba kasancewar Musailama abin da yazo da shi lokacin da kabilar Banu Yamama suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su musulunta su yi wa manzo Allah mubaya Musailama sai ya ce ina bayan gari ku ku tai ku mai mubaya ni da dare na tarba shi ba dan komai mutum ne Allah ya bashi kahin basira amma dai bata mai amfani ba suka tattara suka tayi wurin manzo Allah kabilar Banu Yamama suka yi wa manzo Allah mubaya suka amshi musulunci bayan sun dawo Musailama ya tafi da kanshi yace yayi wa manzo Allah mubaya amma dai da yake da mu shi makaryaci ne kazzabun ashir ne da ya tashi da ya dawo wurin mutanen shi sai yace musu ai ga abinda muka tattauna da manzo Allah yace ni ne bayan shi saboda irin girman da gare ni saboda irin hikimar da gare ni in ya mutu ni ne annabin da zai zo bayan shi tun lokacin manzo Allah da ranshi yayi wannan tutiya manzo Allah yana mutuwa kurum sai fara cewa ai jibrilin da yake yi wa manzon Allah wahayi yanzu shi ma ya zo yana yi mai wahayi yake karanta alfilu malfilu wa ma adraka malfilu lahu sanabun tawilun shi ma yake kirkirar surorin shi wanda yana cewa ba fasaha ba komai a ciki ɗaya daga cikin mutanen shi zo ya ce mai Musailama wallahi tallahi na san kai makaryaci ne yace amma dai jini na ba zan bari ba wani abu ya taba ka ba kai ai jini ne ai dangi ne su kuma a lokacin nan Larawa suna da wannan ka'ida wanda manzon Allah ya yake ta iya yaki shine unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka shi aka zalunta ko shi ne yake zalunta wajibinka ne ka taimake shi mu muna tare da kai mun maka baya duk wanda yayi sani kai masu hankalin ma san san da makarye kai marasa hankalin ma san san da makaryaci ne amma dai matsala ce ta dangi Musailama ya tattara jama'ar shi suke ta tudiya ta annabtaka haka yake tabbatar da mutane suka yi ridda suka bar addinin musulunci a lokacin nan ne Abubakar yayi yunkurin yace wallahi tallahi sai ya yaki waɗanda suka hana zakka da waɗanda suka yi ridda suka koma cikin addini suka bar addinin musulunci Abubakar ya shirya runduna kalkashin jagorancin Ikrima bin Abi Jahal da Shurahbila ya tattara su aka hada musu runduna aka ce musu to su yi gaba suka kama hanya kwansai inda Abubakar ya ba su shine idan kun tahi ku kiraye shi zaman lahiya muke so ba yaki muke so ba ku tsaya ku kiraye shi ku bata lokacin ku akan shi ne yarda ya dawo kan hanya. Ikrima da Shurahbil suka zauna suna jira kurum sai Musaila bayan musu bazata ya fatattake su, wannan bugun da ya musu ya bata wa Abubakar rai kai tsaye ya ce wa Khalid ina kake, tashi tattara runduna. Aka tattara runduna, Khalid ya tahi ya fatattake su, suka tsere suka shiga cikin wata garka wadda a ciki suka liƙe garu ne haka a kewaye take suka liƙe. Khalid a lokacin nan aka samu ɗan kundin bala suka ce a yi majaujawa da su a jewa su, mutum ɗaya aka jewa ya shiga, wallahi sai dai buɗewa sabon manzo Allah kowa ai mun karanta can baya. Ya bude kofa sahabban manzon Allah suka shiga wurin 10,000 suka fitake suka hudda su daga hayyacinsu, aka dawo aka daidaita kalmar addinin musulunci, babu wani wanda zai daga kan shi yace kuma shi ma annabi ne daga wannan baya. Ita ce wannan ma'arakatu Yamama wadda aka yi. To shine nan malai yake bamu labari abin da ya wakana game da Tufail yawmul Yamama ma'al muslimin, radda aka yi yakin Yamama tare da musulmai, wa ma'ahu ibnuhu wa Amr ibn Tufail, tare da shi da kai dan shi Amru, yace fara'a Tufail fil an zo daren da za a yi yaƙi kurum Tufail sai ya ga kanshi a cikin barci ya yi mahulkin kanshi, ka anna ra'sahu kad halika wa ka anna imra'atan adkhalathu fi farjiha, yake cewa kurum sai ya yi mahulki ga kanshi nan an tsare, kuma ga wata mata nan ta ɗauki kan nashi ta sanya a gabanta. A lokacin nan cikin mahulki yake cewa ka anna ibnuhu yastahidu an yalhaqahu falam yasir, kuma ga dan shi tun yana iya kokari ya tarda shi amma dai ya gaza tarda shi, yace wannan shine mahulkin da yake shi. Kuma idan aka dauka mas'alar al-imra'a, da yawa daga cikin malaman tafsirin mahulki suna fassara ta, idan an ce al-mar'a shine kasa wannan wanda muke rayuwa da ita, saboda akwai hadisin da Imam Tabari ya kaya Imam Tabarani wanda ya kawo shi, yake cewa tahaffazu min al-ardi fa innaha ummukum, ku kiyaye daga kasar nan saboda wannan kasa ita ce ma'aikiyarku, daga cikin shine Ubangiji yake bayyana minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daga dai wannan kasar ce wanda kake dauka ba komai ba, wanda kake tattakawa kake abinda kaga dama, daga ita muka halice ku, kuma cikin ta zamu maida ku, kuma daga cikin ta kuma zamu hutar da ku. Shine nan fassarar mahulkin shine yake bayyana fa awwalaha bi annahu sayuqtalu wa yudfan, sai aka fassara mai wannan ko ya fassara ko ba fassara wa kanshi wannan mahulkin, lalle za a kashe shi kuma za a binne shi a inda aka kashe shi. Yake cewa wa anna ibnahu yahisu ala shahada, dan shi kuma Amru yana kwadayin ya samu mutuwar shahada, fala yadalaha amahu zalika, ba zai samu mutuwar shahada nan a wannan shekarar ba. Kaga wannan shine fassarar mawlidin, lalle an yanke kai, an yanke kai, wata mata ta dauki kan ta sanya a gabanta, wannan shi yake nihin yanke kan shi shine mutuwa, kuma wannan sanya shi da za a yi a gabanta shine za a binne shi a cikin kasa. Shi kuma ɗan da yake ƙoƙarin tarar da shi kenan mutuwar ba ta riske shi ba a wannan shekarar ba, sai dai nan gaba kenan ba za su mutu a tare da shi ba. Wannan shine fassarar mahulkin da Tufail yayi, yake cewa waqad waqa al-amru kama awwalaha, yadda Tufail ya fassara wannan mahulkin haka yi wakana, ya ranar da aka yi ma'arakatul Yamama ranar nan aka yankewa Tufail kanshi aka binne shi, kuma yarda Allah shi tabbata a gare shi. Yace summa qutila ibnuhu shahidan yawmal yarmuka, sai aka kashe dan shi yinin da aka yi ma'arakatul yarmuka. Ma'arakatul yarmuka an ban manta ba, an yi ta ne shekara 15 da hijira daga garin Makka zuwa Madina, shekarar da Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana rike da khalifanci, an yi ta ne da babban rundunar mutanen Rumawa, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa sahabban shi alƙawari yace wallahi sai kun kama ta. Abin da ya wakana a ma'arakatul Yarmuka, Umar ya shirya runduna 3,000 kalkashin jagorancin wa'ansu daga cikin manya-manyan sahabbai, cikin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, daga cikin su da kai Ikrima bin Abi Jahl da kai Abu Ubaida, aka jagorantar da su suka ta yi wannan yaƙi su 3,000. A lokacin da suka huta, Khalid yana ƙasar Sham, wannan ai ƙasar Siriya ce, Khalid yana kasar Sham, Umar ya tura aka ce ya tahiyya kai musu Ramfor. Khalid a tare da shi da kai 9,000 na daga runduna ta musulmai kan sahabbai kan tabi'ai. Khalid ya kama hanya ya tahiyya cin musu. Shine a cikin tarihi aka ce ba a taba ganin wata runduna ba wadda ta yi tahiyya ta azo a gani kamar wannan runduna ta Khalid. Lokacin da ake ɗauka rabin rabin shi ma bai ɗauka ba sai ga shi nan kurum zawwa ya nemi eclairer suwa ya suka san yanayin ƙasa a ina ya kamata a bi in muka bulla nan ta yi mana kusa ko kuma muka bulla ta nan aka ce ku bi can ku isa zuwa garin Suriya. Kurum sai ga Khalid ba a zato ba a tsammani ya ga Khalid ya zo. Su kuma Rumawa a lokacin nan sai da suka hudda runduna 240 wannan Rumawa ne. Sannan kuma da kwai Larabawa wanda suka zo suka kawo musu Ramfor daga cikin Larabawa daga Sasina an samu wurin 60,000 wanda suka zo suka kawo Ramfor. Idan ka ɗauka kenan wurin 300,000 akan 11,000 ko 11,000. Kaga ai wannan kammin fi'atin qalilatin galabat fi'atan kaseeratan bi'iznillah. Wannan ita kadai ce zan ta yi aiki a wannan wurin. Da yawa runduna wadda take mai yawa zaka same ta ai kadai in ta yi galaba a tare kai ta yi galaba akan ta ba don komai ba da izinin Ubangiji. Shi sanya can Ubangiji yake bayyana mana wa izinurikumuhum izil taqaytu fi a'yunikum wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana mafquda. Wannan gatan da aka yi wa manzon Allah da sahabban shi shine lokacin da suka zo gashi nan wannan Hunayn ba Hunayn ba Uhudi ce suna zawwa suke ganin a'a kallo wa'incan fa mutanen wa ai mutane ne yan tsaro ba su zo da yawa ba su taron kafirai su kuma daga can idanuwansa yana nuna musu ai manzon Allah ya kawo runduna ta azo a gari. Kaga wannan shi yake nunawa Ubangiji in ya ga dama sai ya canza maka al'amarin ka ringa ganin hakan ashe ba hakan bane ba su kuma can su ringa ganin hakan ashe su ma ba hakan bane ba ba don komai ba inda za a gansa da yawa kurjini zai kama musulmai ya kasance kuma an rasa yanda za ai a karkashin yakin shi ne nan idan ka dauka zaka samu wurin 300,000 suka zo suke wannan karkashin jagorancin afoni ba Ikrima yana ɗaya daga cikin runduna amma dai wanda yake jagorantar runduna babban komanda shine Abu Ubaida bin Jarrah shine yake jagoranta wannan runduna. Aka zo da kai wata kalma da ake wada ɗaya daga cikin sahabbai ina tunanin Umar ne yake bayyana ta lokacin da ya aika Khalid yake cewa wallahi la unsiyanna ruma wasawisa shaytani bi Khalid bin Walid yake cewa na rantse da Allah zan mantar da Rumawa waswasa ta shaytani wannan rudin na shaytani da yake mun suna ganin su ma sun kai suna ganin a'a suna iya taka wuyan musulmai ayi ba abinda yake ba abinda za a yi yace wallahi zan aika musu Khalid ya mantar da su duka wannan sharwan nasu. Kuma hakan yawa kana aka ta yi Khalid ya tahi da wannan rundunar ya amshi komandancin yakin nan aka kama aka fafata sai da suka kashe wurin 70,000 daga cikin rundunar Rumawa. Akwai daga cikin malaman tarihi suna cewa hede suka kashe 120,000 daga cikin runduna ta Kafurai. Su kuma daga cikin musulmai an yi banna an samu daga cikin waɗanda suka ji ciwo suka ji rauni suka samu mutuwar shahada an samu kusan 300,000. Ai kaga ko ba kadan ba amma dai idan ka dauki yawan waccan rundunar ai ka sani ai kamar ba a taba kungu ba idan a cikin 12,000 wurin 300,000 suka samu shahada wasu kuma suka samu rauni a cini aka kashe su Ikrima bin Abi Jahl aka kashe su Dirar bin Al-Azur aka kashe su wannan Amr bin Tufail da sauransu daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shi da kai babban komanda na rundunar ana kiran shi da Bahar a lokacin nan ya tattakare da rundunar shi wanda kusan mutum 40,000 ko 46,000 wanda ya tafi tare da su suka samu suka tattakare suka samu suka sha shi kuma jagoran nasu ko sarkin Rumawa Hirkal a lokacin nan da kwai wata magana wadda ake rubuta ta a cikin tarihi ake wada ake cewa a lokacin da ya juya baya zai tsere sai yake cewa assalamu alayki ya Suriya salaman lalika a ba'da yake cewa aminci ya tabbata a gare ki yake Suriya yace amincin da ko bankwanan da babu wata haduwa da za mu sake yi da ki mun tahi ba za mu sake dawowa ba kaga wannan sheke ba da lalle musulmai suna da ƙarfi a da amma dai abin da ya gadar musu da ƙarfi shine raunin da suka yi da me da kansu ba kowa ba she kawo musu ba kowan kowa ba yanzu a duniya ba amma dai da za su dawo su ba Allah su bi manzon shi su yi hakuri akan dukkan wata jarrabawa wanda za ta zo mu tabbas za su dawo da haiba su za su dawo da ƙarfin su shi sanya kullum Umar yake bayyanawa lokacin da ya shiga aka zo za a bude Baitul Maqdis da aka yaƙi kalkashin Abu Ubaida ko Amr ibn al-As Abu Ubaida lokacin da aka yaƙi Baitul Garin Sham aka bude garin Sham suka ce a'a ai ba za su bada makullan masallacin Baitul Maqdis ba sai khalifan ku ya zo Umar yayi tattaki tun daga garin Madina ya hawo ɗan dabbar shi da shi da yaron shi kama kama suke in yaron nashi in ya hawo ya kai wani wuri shi ma ya sauka ya bashi ya hawo haka suka shigo aka Allah ya kaddara lokacin da suka zo bakin garin Baitul Maqdis ko bakin garin Qudus sai gashi nan yaron shi ne asama shi kuma Umar yana jin dabba suke cewa wannan ai da kai ai wannan yace a'a yace haka muka taso tun din shi ne a bar shi haka suka zo Abu Ubaida yasa aka dinka kaya aka kawo wa Umar a bakin gari yace ka sanya wannan kayan manan saboda idan mun shiga su tabbatar lalle mun ba khalifa mu ba kayan wasa ba shi kuma kamun ma ya shigo wani wuri ya dan samu wani dan tudu na rere kurme kwanta ya barce shi zawo ake a huce shi ba san mamawa wane ne ba da lokacin da yazo zai shiga garin Baitul Maqdis a lokacin da suka kawo mai wannan kayan suka sanya suka ce su ma san sanya fararen kaya shi ma ya sanya fararen kaya yake ce musu ku sani ba mu innan ba mutane ne wanda ba kowan kowa ba idan da balarabe zai yi magana a wancan lokacin to wani wanda yake dauro wannan wanda yake wani barume ko kuma wani ba farise zai kalle shi akan ba kowa ba idan ka koma cikin tarihi zaka ga bi aka wadiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama meye hirkal wannan kisra ya wadiwa wannan afwan hirkal meye ya wadiwa Abu Sufyan lokacin da yazo yake tambaye shi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka kisra me yake faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kawo mai wasiƙa ta manzon Allah aslim taslim yutika Allahu ajraka marratayn ka musulunta ka aminta sai ce waye balarabe zai aiko mini irin wannan wasiƙa ka musulunta ka aminta waye shi yake wasafa balarabe a lokacin nan makiyaya ne ba kowa ba kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu amma dai mi wannan addinin sai yazo ya daga su shine Umar yake cewa mu innan mutane ne wanda muke makaskanta ba kowan kowa ba albarkacin wannan addinin namu na musulunci sai gashi nan mun koma kowan kowa duk duniya sai abinda muka ce shi za a yi yace to ko saurara ku shi wallahi duk wanda ya nemi wata daukaka ko ba bayan wannan addinin tabbas ubangiji shi sai ya wulakanta shi sai ya kaskanta shi wannan kaga wannan ya ishi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama izina kuma ya ishe mu makaranta tarihi ko ya ishe mu idan mun karanta tarihi musallalle daukaka tana tare da ubangiji shi san ya can man kana yuridu a cikin suratul fatir man kana yuridu al'izzata falillahi al'izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salih yarfa'u walladhina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adhabun shadidun wa makru ulaika huwa yaqura duk wanda yake neman daukaka to fa daukaka fa ba a wurin wani malami ake samun ta ba ba a wurin boka ake samun ta ba a wurin wani da wani ake samun ta ba a gun Allah ake samun ta iya kusancin ka da ubangiji iya daukaka ka da zaka samu iya abinda ka me danya datar da kai da abinda kake gurata a rayuwarka ta duniya da ta gobe kiyama iya abinda zai baka wannan al'amari ne wanda idan ya bada ba wanda ya sai kwantasta ya ce dan me ya sanya ko ko muna kyashi a'a an riga ya rubuta sai ka samu ba wanda ya sai hana in dai aka riga yi wa in ijtama'at al-umma ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in karkatahu Allahu alayka wai al-umman nan da za ta hadu a can wata riwaya yake cewa in sakum wa jinnakum da mutane da aljannu su hadu su ce a'a ai wannan nan ai bai isa bai samu wannan daukakan ba wallahi ba wanda ya isa ya hada wallahi sai ya same ta haka kuma idan ubangiji ya nufaci daukaka bawa ya nufaci datar da shi da wani abu a rayuwa ba wanda ya isa ya hada ko da mutane da aljannu sun hadu sun ce muna kwantar to wallahi tallahi sai an yi sai dai kurum mai hasada ya ci gaba da hasada shi wanda yake kyashi ya ci gaba da kyashin shi wanda suke neman ganin bayan ka sai dai su gan sai dai su su ga bayan ka sai dai su ga bayan ka a sallah bayan da aka iya kurum al'amari ne na Ubangiji shi sai ya dukkan wata daukaka a gun Ubangiji take kuma shi yake tabbatar mana lokacin da suke mutanen garin Makka suna ta hayaniya suna cewa ai bai kamata ba marayi wanda baban shi ma bai gan shi ba wanda ba kowan kowa ba gashi nan makiyayi a ce a dauki annabtaka a ce a bashi wai shi zai hada kan al'umma shi zai jagoranci al'umma shi zai ringa umurni ya ringa hadi ai bai kamata ba shi sanya suke cewa lula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmat rabbika khayrun mimma yajma'un wai dan me sai ya za dauki wannan maraya a bashi annabtaka ai da an sabkar da shi da wani ɗaya daga cikin manya-manyan kabiloli wanda muke tare da su kamar su Walid ibn al-Mughira kaga mutum ne mai dukiya mutum ne wanda ya tara diya ko kuma a gangara Taifa ga wannan ai mutum ne wanda yake mai dukiya mutum ne wanda yake ya tara diya zuwa kamata a tsara ko kuma a nema a gunsu ko kuma a aiko su a matsayin annabawa ko a mun aiko su a matsayin manzanni shine Ubangiji yake cewa su suke raba rahamun Ubangiji Ubangiji shine yake ga dama Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah shi yake zaba daga cikin malaiku haka daga cikin mutane ya zabu wani ne zai kasance manzanci mu muke rabawa mu gani wani ga abin da ya kamata a bashi wani ga abin da ya kamata ya gaba a bashi yace kuma haka muke daga darajar wani akan wani wani ya tashi a gida shine karami ya kasance shine jagoran gida wani ya kasance shine babba amma dai kuma shine banzan banza a gida Allah yake yin kayan shi ko kuma wani kun yi karatu da shi shi zai kasance a gaban ka ko kuma lokacin da kuke karatun shine a gaban ka idan an zo wurin neman aikin shine kai ne shine daije kai ko kai fulfa yin shi so nawa aka yi yace ba dan komi ba liyattakhidha ba'dahu ba'dan sukhriya dan wani ya riki wani sai ya bi shi ya mai ladabi ya mai aiki sannan ya samu abin da za ya ci wani kasance hadimin wani wani kasance shi ma hadimin wani haka in si da su ko ba gwargwadon abin da Allah ya kaddara bi wannan shine tsarin rayuwa kuma idan kana so ka kwalkwale akan wannan magana ka koma cikin suratu ali imran qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ka hadi musu lalle ubangijin nan wanda kake roka kowane lokaci wanda kake bautatawa wanda kake kaskantar da kanka a wurin shi shine fa mai bada mulki ga wanda ya ga dama ya kwalkwace mulki ga wanda ya ga dama ya daukaka wanda ya ga dama ya tuzar da wanda ya ga dama ko ya kaskantar da wanda ya ga dama dukkan alkhairi yana hannun Ubangiji ba wani wanda zai ce a ai tunda dai wannan din sai da shi za a samu kaza duka sharri ne alkhairin da yana wurin Ubangiji in wani hali bawa ya shiga to wallahi ya gangara ya koma zuwa ga Ubangijin shi duk mafita tana gun Ubangiji shine ya kaddara kuma shi yake yayewa shi yake sanyawa duk da kasancewa ba a danganawa Ubangiji sharri shi sanya daga cikin addu'a da Ali ibn Abi Talib yake bayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a daddare yake cewa daga yana cikin qiyamul layl yana cewa dukkan alkhairai suna hannunka ya Ubangiji ku amma dai sharri ba a dangana maka sai dai mu sani mu kudurce wa zakatanmu lalle shi ma kaddara ce ta Ubangiji shi sanya aka umurce ka a cikin daga cikin rukunin imani kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri in me ya same ka ka sani wa daga Allah ne fa kuma wannan jarrabawa ce jarrabawa wannan daya ko ne in ma ya jarrabe ka ne dalilin wani in ma ya jarrabe ka ne dan ya zaburar da imanin ka ka sake komawa zuwa gare shi ya baka ladan jarrabawa ko kuma a'a ya jarrabe ka ne saboda wani laifi da ka aikata mai yana so ya mido ka yana so ya ukubantar da kai a duniya dan ya baka lamarin shiga gidan aljanna gobe kiyama ko kuma a'a ya jarrabe shi ne saboda babu wata alaka tsakanin shi da shi ne shi mafi yawa mummuni Ubangijin shi yana jarraba shi ne dan ya bashi ladan jarrabawa kuma ya sanya ya sake kusantarwa zuwa ga Ubangijin shi mafi yawa wannan abin da yake dacewa ko abin da yake kasancewa tare da mummuni tare da musulmi na gari duk lokacin da Ubangijin shi zai jarrabe shi to Ubangijin shi yana kaunar shi ne yana son shi yace ba dan komi ba dan ya kara kusanto Ubangijin shi kuma ladan wannan jarrabawa alunkami linkin balanci sai ya duk lokacin da aka jarraba bawa shi sai ya manzo Allah yake cewa ajaban li amrul mu'min abun al'ajabi ga al'amarin mu'mini yace din yalwa ta same shi sai ya gode wa Allah alhamdulillah shi da mako ubangiji ya bayyana maka la in shakartum la azidannakum in dai ka gode akan irin yalwar da aka maka ni'imar da ka samu to tabbas za mu dada maka ga daga cikin abin da muka baka kuma in musiba ta same shi ko wata jarrabawa ta same shi yace abin da yake yi kai tsaye musulmin nan yana kokarin ya yi hakuri ya maida wa Allah al'amarin shi shi kuma idan aka maida wa Allah al'amarin shi Allah ya san dalilin me ya sanya akai kuma Allah nan zai ba wa bawan shi lada kuma ya sanya ya ci jarrabawan nan kuma ya datar da shi da alkhairi kuma idan ka dauka duk jarrabawar da za ta zo ta tahi ta dawo wallahi tallahi tana gadar wa mumminin da yayi hakuri alkhairi ka dau dan karamin misali abin da ya wakana ga ayyuba jarrabawa ce ta zo ta same shi amma dai ubangiji da ya tashi yalwa ta mai da ya tashi dan dalilin hakuri dan da ubangiji ya bayyana inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab tabbas mun samu ayyuba mai hakuri ne madalla ga wannan bawan da yake kokarin komawa zuwa gare mu shi san ya lokacin da ya hakuri akan jarrabawar da ubangiji ya mai yake cewa wa habna lahu ahlihi wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra li ulil albab yace sai muka mai kyautar dukiya irin abinda muka bashi a canda wata kyauta ce da ya kasance mai iyali masu yawa ya kasance mai diya masu yawa ya kasance mai dukiya mai yawa yace sai muka mai kyauta irin abinda da gare shi yace kuma mislahu ma'ahu muka limkane daga cikin abinda kuma da ya kasance yana ya ballaka diya da iyali wannan iyali da dukiya kaga me ya gadar me shine wannan hakurin da yayi shi ya gadar me da haka haka ake so game da mummuni duk lokacin da ya shiga wani kumci in yaya yake in wani irin kumci ne ya maida wa Allah al'amarin shi ya hakuri manzo Allah yace shine mafi alkhairi game da wannan mummuni kuma wannan ba wanda yake samu in ba mummuni ba kuma jarrabawa wallahi tallahi bawa idan bai da alaka da shi da ubangijin shi baya jarraba shi wanda yake da kusanci da ubangiji shi ubangijin shi yake jarrabawa yana da abaci yana da ya rasa yana nema bai samu ba wallahi iri-irin su ubangiji yake jarrabawa shi sun ya da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su waye aka yi jarrabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsal yace wanda aka yi jarrabawa su ne annabawa sannan kwatankwacin su in ba imani a zaciyar bawa wallahi tallahi ubangiji shi ba ya jarraba shi hatta da din tuntube da zaka yi jarrabawa ce kuma wannan sakamakon gurgurdan imaninka gurgurdan geje imaninka gurgurdan irin jarrabawa da ka samu in me ya same ka ka gode wa Allah ko ka hakura ka maida wa Allah al'amarin shine mafi alkhairi a gare ka Allah da tarbiyyar mu da cin dukkan wata irin jarrabawa da za ta zo mana a rayuwa ya sanya mu mu rubu duniya mu rubu gobe kiyama addu'ar mummuni wanda ubangiji yake alfahari da ita yake karbarta yake kuma umurtar mummuni ya ringa yin ta shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar yake cewa kaga waɗanda za su tafi sabiya kudin su ko su dau guzurin su sa ta yi aikin hajji ya ce wa'ansu daga cikin shashashu za su ringa adda Allah ka ba mu duniya Allah ka ba mu duniya Allah ka ba mu duniya ya ce to irin wannan ubangiji zai karba adda su amma dai su sani a gobe kiyama ba su da wani rabo ya ce amma dai kaga mutanen kirki wa minan nasi man yaqulu daga cikin mutane kuma da koi wa'inda Allah ya shiryar da su ya saitar da su za su ringa cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a gobe kiyama kuma ka ije mana azabin kabari ya ce ula'ika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab wa'innan su ne suke da babbar rabo na daga abin da suka samu kaga yayi addu'a Allah ya bashi duniya kyakkyawa kyakkyawa a duniya shine ka ganka kana kan turba ta gaskiya ya wadata ka da duk abin da rai take kaunata dukiya ce iyali ne kaza da kaza da kaza da kaza ka mure wannan rayuwar ta duniya hani'an mari'a kuma ka yi wa Allah abin da ya dace kuma gobe kiyama ka tarda shi a ce wa'innan su ne wa'inda an'ama Allahu alaihim wanda ubangiji ya musu ni'ima a rayuwar su ta duniya dan haka a musulmi sai fa sai shiga gidan aljanna Allah sa muna da gaskiyar su to Allah ji kansu wa'innan da ma'ahin da shi dan sai mu shiga shakhsiya ta gaba ko mu tsira ha minti goma malai ke cewa shakhsiya ta 48 Habib bin Adi shine wannan sahabin mu na 48 Habib bin Adi yarda Allah shi tabbata a gare shi
malam sai yake mini take wa karamatul awliyai kaga waliyai masu karama ba waliyai ba ba waliyan ƙarya ba waliyan gaskiya kaga ai can bayan ba abanta ba karatun mu na Tufayli mun yi bayani akan irin karama da aka bashi shine haske yake huta da kawuwan shi inda dai wanda ya kalle shi zai gani shi gurbi yana haskakawa kawai shi tana haskakawa daga wannan ita ma wannan karama ce mun yi bayani akan da kwai bambanci tsakanin mu'jiza da karama ita kuma karama tana kasuwa kashi biyu da kwai karama ta mutanen kirki da kwai karama ta shedandai mu'jiza shine duk abin da ubangiji ya dauka ya ba wani annabi daga cikin annabawa ita ake kira da mu'jiza shine duk abin da ya gagari ko ya saba wa hankali a ga dan adam ya aikata shi shi ake kira da mu'jiza Azala sallallahu alaihi wa sallama ya sanya hannayensa cikin makayi ruwa yana bubbuga tsakankanin yatsotsin shi kaga ba a taba samun wani dan adam da yayi haka ba to wannan ita ake kira mu'jiza dalilin daga annabi ne aka samu haka annabi Musa yana da sanda idan ya jefa ta ya tarkida ta koma mutijiya kaga wannan ita ake kira da mu'jiza in ka dauki kuma bangaren abin da ya shahi karama shine duk abin da ya saba wa hankalin dan adam a ce dan adam yayi shi idan aka ga wani yayi shi wannan nan ba wani annabi bane ba waliyi ne daga cikin waliyan Allah shi kuma waliyan Allah ana fahimtar su waliyan Allah ba da kyan siffar su ba ake fahimtar su ba ba da yawan mabiya ba ake gane su ba ba da yawan ibada ba ake gane su ba waliyan Allah ake fasiki shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana irin wannan waliyan da Allah su ne wanda yake bayani akan su rubba ash'asa adbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la abara yace da yawa zaka samu mutumin da in kaga kayan shi zaka dauke shi ba komi ba kan shi yayi hurtutu zaka ganshi ba wani alama hayyaci a cikin shi yace da zai zo koho wani mai gida wallahi mai gadin zai kore shi saboda mai gadin yayi shi siffa ta kirki yace amma dai ire-iren su law aqsama ala Allah la abara da zai rintse wa Allah yace wannan saman sai kayi ruwa wallahi tallahi sai ta zubda ko ba lokacin yin ruwan bane ba mun ba da labarin abin da ya wakada a nan a nan jami'a Kufa na mutumin da ya zo ya ce wa mutane sun huto an yi da limamin garin da alƙalin garin da khalifa kowa ya huto an yi roƙon ruwa Allah ka saukar mana da ruwa shiru kamar an ci shiruwa da kurum da dare kurum ya kewayo masallaci kamar ya ce ya kewayo masallaci kawai ya raka'a guda biyu yake cewa ubangiji ya mutanen nan me suka makarba ka musu ruwa ba ka saukar musu da ruwan su mana wannan kalmar kurme wadi wa ubangiji yayi raka yayi tahiyatul masjid kuma yace ubangiji ya mutanen nan me suka baka da baka musu ruwa ba ka saukar musu da ruwan su yace wallahi ka mun da sabke hannun shi shi mai bada labarin yace he ga sama nan ta hada hadari kuma ruwa ya fara sauka yace yayi tsakan barci rike ni kuma ina jin abin da yake wadi yace a lokacin nan na Hamza ta na bibi bayan shi goyen biye yake yi ashe ba wata sana'ar kirki shusha da nema kuma ba wani abin da yake yi wanda za a ce wata ibada ce exception wanda yake yi a lokacin da yake cewa wanda naji abin da kai ka wadi wa ubangiji ka wadi mini menene wata ibada ce kake yi ka samu kusanci a wurin ubangiji yace ka ji abin da na wadi yace naji abin da ka wadi kurum sai ta karkayen shi yace mai to tsaya zan baka labarin abin da nake yi ya shiga ashe da ya shiga ta karkayen shi yayi gaba ya bar garin bai sake dawowa wannan su ne waliyan Allah su ne masu karama wanda su tsakanin su ne su ne ubangiji ba sa bukatar komai mun yi bayani akan waisul qardi wanda manzo Allah ya bada labarin shi yake cewa in dai kuka hadu da shi yake hadu wa sahabban shi in dai kuka hadu da shi ku nema ya roƙon muku ubangiji lokacin nan Umar kullun idan ya zo aikin shi na haji sai ya tambaya mutanen garin Sham da kwai uwaisa a cikin garin Yaman da kwai uwaisa a cikin ku mutanen garin Yaman sai mu a cikin mu ba wani a cikin tawagan mu ba wani wanda ake kira shi da wani a wata shekara aka samu aka ce a in an yako ba da kwai wani ba wanda yake tsaron mana dabbobin mu ba makiyayin mu ne ai shi yake tsaron mana dabbobin mu da hadaya yake cewa to aka kai shi wurin inda ake karbe dabbobi aka duna mai shi yace kai ne uwaisa yace ni ne uwaisa uwaisul qarni yace kwarai ko ni ne uwaisul qarni yace manzon Allah yake ce mana sallallahu alaihi wasallama an mun ganka mu ne ma ka mana adda yace manzon Allah ya hodi muku yace kwarai ko manzon Allah ya hodi mana yace ina gama ka da Allah ka roƙan mu da Allah Allah gafarta mu yace zan roƙan maka Allah Allah gafarta maka amma dai fa labari ya tsaya daga Umar da yazo ba basi ba ya ce ya bar shi Umar da yazo sai ya bada labari
mutanen garin Yaman suka dauki labari ai ga a cikin su ai da kai mutumin da manzo Allah ya bayani yace idan an ganshi a ruya idan an ganshi a nema ya maka addu'a da yace wa zai Allah ka sanya wannan ne ya samu dukkan duniya wallahi sai ya samu saboda addu'ar shi karɓar baci wannan labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin waisu da ya san haka shi ba da ya kace da saki garin shi
wannan ita ce ake kira da karama ta waliyan Allah amma dai ba wai karama ba ta mutumin da zai dauki hanya ba ko ya rinka ce maka ya tashi daga garin yaji yayi sallar magarba a harami ya dawo kun isha'i da shi wannan ƙarya ce wannan ita ce ake kira da karama ta sheɗan kai dan adam baya yin haka wanda yake yin haka shine wanda yake da karama shi ma kuma irin wannan ba abban ne wanda yake daidaituwa ba ko abu ne wanda daya gulgudan bukata idan ya yi shikenan kuma kiji shikenan malalle ya sake daidaita wannan abu ba shi ne ke nuna mana yake karantar da mu yake cewa wannan mutumin yana ɗaya daga cikin wanda suke da karama ta waliyan Allah yace al-ansariyu shahida mutumin garin Madina ne wanda ya samu mutuwar shahada mun san irin gata da bawa idan ya samu mutuwar shahada shine za a sanya mai ko kuma shine ubangiji zai sanya ruhin shi a cikin wani tsuntsu daga cikin tsuntsayen gidan aljanna wannan tsuntsun ya ringa tashi a cikin gidan aljanna yana hawa kan kowace bishiya ya tsatsage abin da zai tsatsaga wannan shine irin dace wanda shahidi yake samu a gobe kiyama ko a rayuwar shi lokacin da yake cikin barzakhu yace usturatul fada'i wa tadqiya abinda ake ce ma ustura shine legend mutumin da yake kawa tarihi bangaren abinda ya shafi fansar da kai kuma da bayar da kai akan abinda aka umurce shi na daga addinin shi wale yake cewa wa ayatul jihadi wal fida aya ce ta jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah haka kuma da fansar da kai yace ala ma ahwajul umma ila rijalin amsalu khabibin yace ku saurara ai ba abinda al'umma take bukata kamar irin wannan mutanen kamar kwatankwacin khabiba wannan sune iri-irin su ne al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take bukata mutanen da za su iya bayar da kansu su ba da dukiyarsu su ba da rayuwarsu akan wannan addinin namu na musulunci yace fi waqtin jaffa fihi al-ikhlas yace a irin wannan lokacin da mutane ikhlasi tsantsanta ubangiji ya riga ya gushe zaka samu a tare da mutane babu ikhlasi kowa ta kanshi yake kowa kokari yake yayi ya za a iya samu rayuwar shi ta nan duniya mutane ba ruwan su da ikhlasi idan ka dauka wannan mas'ala ce wanda take mai zaman kanta zaka samu da yawa daga cikin abubuwan da muke aikatawa mutane babu ikhlasi suke aikata abubuwan su mutum zaka same shi duk abin da yake yi yana yi ne dan ayaba yana yi ne dan ayar dan wani ya yarda mai ko ya samu isarwa zuwa wurin wani wannan dalilin shi ne da yawa daga cikin mutane suke aiwatar da abubuwan su in jihadi aka huto in agajin ne aka huto in mami ne da in karantar wacce zaka samu ba kowa ba zai tsaya ya ce dan Allah yake ki shi kuma sharadin amsar ibadar bawa shine abubuwa guda biyu duk abin da zaka yi wa Allah in dai ba a samu wannan sharadin guda biyu ba to ubangijinka ba zai karba ba shine na harko kai dan Allah shine ikhlasi na biyu kuma shine kai shi gwalgwadon karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da zaka yi wanda bai dace ba da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ubangijinka ba zai taba karba ba akwai wannan abubuwan guda biyu shine da yawa daga cikin mu muke rasawa ikhlasi shi kuma ikhlasi abu ne wanda yake da yake zamna da gindin shi shine ainihin tauhidi duk abinda zaka yi in ba dan Allah kai shi ba ubangijinka ba zai karba ba wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina ba umurce su ba ce su bautata wa Allah suna masu tsantsanta shi tsantsanta wannan shine ka tsaya kai dan Allah shedani lokacin da ubangiji ya ce mai ka huta ka bar mini aljanna ta ko kuma ka tahi qala khruj minha maz'uman madhuran laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minka ud'amla la'amla anna jahannama minkum ajma'in ni shedani ya ce wa ubangiji cewa ubangiji ka bada dama ya rantsa ya ce la'udillannahu wala umanniyannahu wala amurannahu falyubattikunna adhana al-an'am wala amurannahu falyughayyiranna khalqallah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya kawo abubuwan da zai iya kawata ma dan adam ya aikata kuma duk abinda shaytanin nan ya yi wa ubangiji alƙawari zai kawata dan adam shine dai yanzu dai muke rayuwa a cikin shi
amma dai shi ma shedanin da yake bi hankali ne sai ya ce wa ubangiji illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka wanda suke tsantsanta ka wanda duk abin da za su yi na daga ibada za su tsantsanta ka su yi dan kai yace su wa'annan su ne kadai wanda bana batar ba su kuma illa ibadaka minhumul mukhlasin su ne wannan yan kadai in wanda ubangiji yake cewa ba wanda zai samu lamani sai yan kadai din nan wa qalilun mahu ɗan kadan ne ake samu daga wanda suke tsantsanta ubangiji lokacin da suke ibada da yawa zaka samu mutun yana aikata sallar da yake yi zaka samu wani dan ace ko kuma dan wani ko dan ya biyo wani ko dan ko yana neman auren yawa ne bari mu dawo masallaci kaza a tabbatar mu innan da mu ne ahlus sunna ne shi kuma shi ba haka bane ba kurum dan wata munhu ya zo kaga babu ikhlasi duk abin da yayi wannan ita ake kira da riya duk abin da yayi shirka ce ita ce ake kira da shirka karawa ita ce riya yayi dan wani shi sun ya gobe kiyama za a tsaida shi za a ce to dan wa kai dan wani kai ka tayya baka ladanka shi ma ta kan sheki wa iyazu billah shi sun ya nan malai ya kawo mana yake cewa a wannan zamani wanda mas'ala ta ikhlasi ta riga ta bushe a cikin zukatan mutane zaka ga mutum duk abin da yake yi duk irin gudun wanda yake ba wa addini ko kuma ibadar da yake yi dan kanshi ba dan kanshin yake yi ba dan wani ya gani yake yi Allah kiyaye yace washra'abat fihi al'anaq ila ad-dunya kurum mutane yanzu sun me kauyen su suna hangen duniya me ya shiga me ya huta ya za ai ai kaza ya za ai in samu ya za ai in dannewa ne ya za ai in hawo kan wane ya za ai ai kaza wannan shine kurum abin da ake yi yace wa qalla fihi al-juhd li hadha ad-din al-qayyim yace kuma kokari da mutane ya kamata a ce sun bada dan wannan addini yace kokarin ya riga yi ya takaita mutane kurum ta kansu suke yi za su ce mu ma me muka ci barantana mu ba addini iya abinda ake bukata dan adam ya bawa wannan addinin na da gudunmuwa dan adam ya koma gehe ya shintake ta yake yi a ai ba mu kadai bane ba in ma bu mi ba da kai suwa ne in ma bu mi ba in ma suwa nan ba su yi ba da kai suwa ne shi kuma ba wai wannan ake nima ba nafsi nafsi ne ake وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض عدت للذين امنوا بالله ورسله yake cewa ku yi rigaye-rigaye don samun wannan gidan na aljanna samun gidan aljanna ko bai yiwuwa a same shi a shantake a kurmu zaune Allah ka samu gidan aljanna amin kuma a same shi baya yiwuwa ubangiji yana da ka'ida guda biyu shine kai imani ka aikata aiki na gari illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun kaga in ba wa'inda suka yi imani da Allah ba haka suka yi aiki na gari to wannan su ne za a cika musu lada lada wanda zai musu lamarin shiga gidan aljanna kalkashin rahama ubangiji amma dai kace kai imani Allah ka sanya mu gidan aljanna wallahi in dai baka yi aiki ba ba kai ba shiga gidan aljanna su ma wanda aka ce masu la ilaha illallah baka san mukwanuka nawa za su yi a wutar jahannama ba wanda ma suka zo aka dora aka ga bid'a su aka shi ma baka san ko wani hali ya shiga bawan Allah a cikin kabarin shi ba baka san ba lokacin da aka tsaida shi ba kamun ayi hisabin wata gwagwarmaya ya shiga aka to kai kokari ka ije wa kanka duka wannan matakaiya na kamun shiga gidan aljanna sanya yana da kyau a kullum bawa ya ringa tunanin yau da Allah zai kaddara an dauki raina na bar wannan rayuwa ta duniya me zan iya gabatar da shi a gobe kiyama a gaban ubangiji ubangiji na yi mana rahama ya sanya ni gida aljanna waye na taimakawa a rayuwar nan me na ba wannan addinin na musulunci wani tasiri na barwa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana da kyau kowa ya ringa yi wa kanshi wannan tunanin wallahi in ba dan wannan ba wallahi da gurbin ma'anan ba shine kowa yayi kokari ya bar komun dan kadan in shi wallahi ka bar wani tasiri a rayuwarka yau da za a ce wani babu shi daga an zo an leka za a ce Allah shi kan wani kaga wannan abin shi ya bar mana shi ya bar wa rumun manzo Allah shine dalilin shi ake amwaruwa dalilin shi su wani yanzu suke ci dalilin shi su wani suka samu kaza inda wani yana nan da kun kai mai kukan wallahi da an shahe muku kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda ka bar wa al'ummarka tasiri ka bar wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tasiri baka sani ba wannan nan da ka taimaka wannan nan da ka samu aiki wannan nan da ka taimakawa ko kuma wannan addinin da ka ba wani abu wanda ya kasance maka matsayin sadaka jabiya baka san ba ina zai kai ka ba dalilin shi kadai ubangiji yana iya sanya ka gidan aljanna da yawa dan adam zaka gani abinda ka ba ka dauke shi komi ba gobe kiyama zaka gani shi komi komi
watahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. So da yawa bawa zai aikata zunubi yana ganin ba komai bane ba, amma dai abun Allah babban abu ne. So da yawa bawa zai aikata wani abu na alkhairi yana ganin ba komai bane ba, wallahi shi kuma abun Ubangiji abu ne wanda yake kirba. Akwai wani wanda ya shiga gidan aljanna kalkashin gurasa guda ɗaya na kai da ba wani wuri ba wani mareyi wani maraya. Ai daga cikin abubuwan da na karanta na daga tawarih lokacin khilafa ta Abbasiyya, ai daga cikin wannan wani ɗaya daga cikin shahararru yace wallahi bashi ya mai yawa ya kai ya rasa yanda zai gidan shi babu abinci, yace ya huta kurum da niyyar ya sayar da gidan shi, ce sai da kurum diddan a samu ya saida ya sitahi bayan gari can da shi da iyalan shi zamna, yace ya huta ya tafi wani gida yana tallata gidan shi a saya, aka ce meye matsala, yace rashin abinci ne, sai aka bashi gurasa guda biyu, aka ce tafi ka ciyar da iyalanka daga baya ka dawo sai mu hira gidan, yace da ya huta yana kan hanya yana haba-haba ya isa gida, yace sai ya gaba da wata mata ta dauko marayanta yana ta kuka don yunwa, da ta ga gurasan nan a hannayen shi sai ya ce mai wane dan Allah dan Annabi ka bani in ba wa marayata, shi kuma suna nan su sun kai su ta kwasa a gida biyun ma ba lalle ta ishe su ba, me kiskirin to dai dade dane dai, yace gashi nan dan Allah ya bata, ce ya tafi ya kada gaban shi ya kai musu, yace dalilin wannan gurasan wani ɗaya daga cikin bayan mutuwar shi ya mulki yake cewa dalilin wannan gurasa da ya ba wannan maraya Allah ya mai lamarin shiga gidan aljanna. Manzo Allah ya ba mu labari matar da ta shiga karuwa ce ta shiga gidan aljanna dalilin shayar da kare da take. Aka shayar da kare mafi kaskancin dabba aka shayar da ita, amma dai ga ta dan ta mata lamarin shiga gidan aljanna. Allah datar da mu shi sanya yana da kyau duk lokacin da dan adam ya ga ko musulmi ya ga damai ya ba wannan addinin himma ya ba ya kawo bai ba da gudunmuwar shi a karkashin wannan addinin ko ma menene wallahi mutum kai kasa a duwa. Manzo Allah yana bayyana mana yake cewa sadakar da muke yi a rayuwar mu ta nan duniya yace kamar kwatankwacin mutumin da yake dan dukushin dokin shi ne, kana dan dukushin dokin kana renan shi kana renan shi wata rana ai hawa za ka yi gaisuwa da shi, yace to haka misalin sadaka take dan abin da ka bada, yace zaka tahi Ubangiji zai renan maka shi, yace har gobe kiyama sai ka ganshi tibgegen dutse ka ringa tambaya Ubangiji ya akai na samu wannan abin, wannan dai dala 10 dai da ka ba wani wanda bai da shi, yace wallahi dalilin ta ne Ubangiji ya hada maka wannan ladan ka kai ka shiga gidan aljanna. Duk wani ma mai bin ka bashi wanda aka ci wanda aka yi ta dangi aka yi ta damba a rayuwa ta nan duniya in aka kwasa aka basa sai an yi saura, kaga ku ai wannan ai ba karamin gata bane kuma da dan adam ba. Allah ya tarda mu yake cewa ishtaraka radiyallahu anhu fi ghazwati badr wa uhud, Habib bin Adi an yi yakin Badar yakin Uhud tare da shi, yace wa abla fihi ma bala'an hasanan, kuma ya bada gudunmuwa iya gudunmuwa a cikin wannan yakin, an yi an babata ya nuna jarumtar shi a yakin Badar da yakin Uhud, wannan kadai ya ishe kai nuna maka bawan Allah nan ya riga ya sha abun Ubangiji, daga an ce maka wani ya riga ya halarci yakin Badar to ya riga ya sha abun Ubangiji, ta sanya lokacin da wannan sahabin ya aika akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko game da al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Umar yace barni in tare mai kai, Umar yace manzo Allah yake cewa amma alimta anna Allah qad ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, yace shin kai Umar baka sani ba Allah ya riga yayi dubiya akan halin mutanen da suka halarci yakin Badar, yake ce musu ku tai ku aikata duk abin da kuke so na riga ina gafarta muku, saka shahawu mai lahiya wannan mutumin lai sai ba sai gare shi eh aljanna ne ai, kaga wannan shi ke nuna maka wannan ba karamin sahabi bane ba, saboda yakin Badar Allah sai da ya tankade ya rere sannan aka ce musu tai su ma ai da sun san yakin za a yi da ba su ta ba runduna abinda ba a taba yi ba a ce a zo a yi shi, wallahi a lokacin da shi ya sanya Ubangiji ya kalkashe hikimar shi sai ya hukunta musu ku tafi ku tare kafila, manzo Allah ya ce to ku tattaro waɗanda suke din su tahu zau, aka huta aka tafi an huta, manzo Allah ya ce to kafila ta sha amma dai mutanen garin Makka sun huto, dan haka mutai mutun kare sa Badar, wannan dai 310 a wata riwaya mafi rinjaye da 13 su ne wanda suka huta suka tahi suka yi yaki wannan su dukkan su guda 13 suka yi suka samu mutuwar shahada wannan 300 dukkan su da suka dawo ɗan aljanna ne wa'incan kuma wanda suka samu mutuwar shahada suna nan rayukansu a cikin gidan aljanna suna murawa kamun a tayar da su a ce musu shiga gidan aljanna Allah tayar da mu da su yake cewa wa kana lahu yawmur raji' qissa akwai wata rana wanda ake kiranta yawmur raji' akwai lokacin bayan a shekara ta uku bayan an yi yakin Uhud akwai wani abu wanda ya yi wakana shine wa'ansu daga cikin mutane ɗan saba alƙawari suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce manzo Allah mu mun musulunta dan haka muna so ka dan ba mu wata tawaga wanda za ta tahi gidajen mu ko kuma kabilan mu ta karantar da mu addini kai sai manzo Allah shi da mai abin da ake so ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayka wa illam taf'al fa ma ballaghta risalata manzo Allah an umurce shi isar da sakon da aka umurce shi ya auko sakon da aka aiko me idan bai isar ba to tabbas bai yi ba bishiyin da aka turo shi akan ta bai cika ta ba ki hanya duk lokacin da manzo Allah ya ce an ce su wa da sun musulunta to wa gaba gadi yake badawa yake bada mutane a tai a karantar da su addini sai ku kuma wannan mutane ɗan kabila wannan sai suka wurware wannan alƙawari wanda suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kashe wannan mutane wa'ansu suka kama su a matsayin prisoner suka kawo su garin Makka suka saida su a matsayin bayu to shine wannan kissar da za a bada shi Habib da shi aka yi wannan abu yana ɗaya daga cikin malaman da manzo Allah ya tura su ko jakadodi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura su tahi su karantar da wannan kabila addini kuma da abin da aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne daga wahayi dalilin shi da suka tahi ba su dawo ba aka so aka fafata aka yi wani abu mai zaman kanshi ita ce ake kiranta da qissatu ar-raji' ko waqi'atu ahdathu ar-raji' insha Allah sati mai zawa Allah ya sa mu da cikin masu rai zamu karanta ta abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda kuma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amana arziki da suke bar addu'a muna fatan kowa Allah biya bukatun shi sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi kuma ga wannan sabka na ruwan sama duk abinda rai ta kudurce na alkhairi bukatu ne duniya da lahira Allah ya tabbatar duk abinda rai take harara na alkhairi Allah ya tabbatar mata ya datar da shi ya datar da ita da shi kuma ya sanya albarka a ciki ɗan uwa da amana arziki da suke bar addu'a muna fatan kowa Allah biya bukatun shi sanya albarka a ciki abinda ba ma iya ba a rayuwarmu ba Allah ya iya mana duk abin da yake sharri ne game da rayuwarmu game da addininmu game da iyalanmu muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya canza mana da wasu alkhairi a cikin shi wannan yanayi da muke ciki muna fatan ubangiji ya sauƙaƙe mana ya canza mana da wasu alkhairi a cikin rayuwarmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ندا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم ولا مريد منا وغيرنا الا شفيته وعافيته ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا إنك على كل شيء قدير اللهم اقض جميع حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء اللهم اقض جميع حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء اللهم اقض جميع حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم جازنا بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم جازنا بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم جازنا بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك